Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan auni lafiya. Yau Asabar 16 ga watan Maris na shekara ta 2023, wato lokacin da ranar zaben gwamnoni da ƴan majalisun jihohi kenan da za a gudanar a Najeriya. Murtala Faruk Sanyin ne tare da Zara Aminu Fage da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan lokaci. To kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, ga Sarfilu da kanun labarai.
To Murtala, yau Asabar ne masu kada kuri'a a fadin Najeriya suka sake koma rumfunan zabe don zabar gwamnoni da ƴan majalisun jihohi a wannan karan. Tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan zai gurfana a gaban kotu yau Asabar don fuskantar tuhumar sayar da wasu kayan gwamnati ba bisa ka'ida ba. Haka kuma za a ji cewa kotu hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC ta bayar da sammacin kama shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin.
Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu, za mu zagaya jihohin Najeriya daban-daban domin kawo muku abubuwan da ke wakana dangane da zaben gwamnoni da na ƴan majalisun jihohi.
To kuma gashi wannan karan ba su fito ba sosai ba kamar suka fito wancan karan na zaben shugaban ƙasa.
To ku biyo mu bayan wasu kalubale da aka fuskanta a zaben shugaban ƙasa da ya gabata. Hukumar zaben Najeriya ta ce ta yi kokarin tanadi a wannan zabe na gwamnoni.
Saboda mu tabbatar cewa abin ya kai da wuri, kin san mun samu dan matsala wancan zaben. To shi yasa hukumar zabe ta yi wannan nazari ce mu fara wannan abin yau Laraba kenan ko kuma.
Haka kuma za ku ji yadda zaben ke gudana kai tsaye daga wakilanmu a wurare daban-daban. Sannan za mu bude muku layin mu gare ku masu saurare domin ku kira ku faɗa mana yadda kuka ji a wannan zabe. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555.
Bari mu maimaita lambar Zara, alamar tarawa 1-202-205-6555. To amma da farko, ga Sarfilu Hashim Gumel da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya, ga labaran duniya. Yau Asabar, tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan zai kurfana a gaban kotu don fuskantar tuhumar sayar da kyaututtukan gwamnati da ya karba a cikin shekarun da yana mulki ba bisa ka'ida ba. Matakin da ya dauka na bayyana gaban kotu ya zo ne bayan da wata babbar kotu a Islamabad jiya Juma'a ta soke sammacin da wata karamar kotu ta bayar a farkon wannan wata, bayan ya ki halartar wasu zaman kotu a baya-bayan nan. A halin da ake ciki kuma, dubban jami'an 'yan sanda ne aka baza a cike da wajen harabar kotun da ke a babban birnin Pakistan. Gabannin bayyana Khan bayan da ɗan siyasan na ɓangaren adawa ya yi nuni da barazana ga rayuwarsa. Rikici tsakanin magoya bayan Khan da jami'an tsaro ya ɓarke a farkon makon nan a wajen gidansa da ke Lahore, babban birnin Punjab, larin da ya fi yawan jama'a a Pakistan, lokacin da 'yan sanda suka yi yunkurin kama shi saboda ya bijire umarnin kotu na bayyana. A yau Asabar, 'yan sanda sun mamaye gidan Khan da ke unguwar Zaman Park na Lahore jim kaɗan bayan da ya tafi Islamabad, kuma sun tuhumi ɗimbin magoya bayansa a can kafin su tattara su, kamar yadda fafen talabijin da shaidu suka nuna. A ɗaya ɓangaren kuma, kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC ta bayar da sammacin kama shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a ranar Juma'a, inda ta zarge shi da aikata laifukan yaƙi saboda zarginsa da hannu a sace ƙananan yara daga Ukraine. Ana zargin Putin da wani jami'ar Rasha, Maria Alaskeina, kwamishini ya kare haƙƙin yara da kwashe mutane musamman ƙananan yara daga yankunan da ta mamaye na Ukraine zuwa Rasha tun daga ranar 24 ga watan Fabrairun shekarar 2022, farkon mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Wani mai gabatar da ƙara ya gabatar da zarge-zargen wanda alƙalai masu zaman kansu suka sake duba su, inda suka yanke shawarar cewa akwai isassun dalilai da zai iya sa a yi imani da cewa waɗannan mutane sun aikata laifukan, kuma a sakamakon wannan la'akari kotu ta ba da sammacin kama su a yau. Shugaban ICC Petro Hovmansky ya shaida wa muryar Amurka. Da farko dai jami'an Amurka sun nuna shakku kan nuna farin cikinsu ga matakin da kotun ICC ta ɗauka sakamakon adawa da Amurka ta yi a kotun a baya. Amurka na ɗaya daga cikin ƙasashe bakwai da suka haɗa da China da Iraki da Isra'ila da Libya da Qatar da kuma Yemen wajen kada ƙuri'a kin amincewa da kafa kotun a shekarar 1998 a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sanar yau Asabar 18 ga wata cewa ƙasashen Rasha da China da kuma Iran sun kammala atisayen sojan ruwa na jiragen ruwa guda uku a cikin tekun ƙasashen Larabawa wanda ya haɗa da harbin makamai masu linzami cikin teku da sararin samaniya. An gudanar da atisayen ne a tashar jiragen ruwa ta Chabahar ta Iran a daidai lokacin da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ke shirin karɓar baƙuncin takwaransa na ƙasar China Xi Jinping a birnin Moscow don ziyarar aiki ta kwanaki uku da zai fara daga ranar Litinin mai zuwa. Ƙasar Rasha dai na ci gaba da gudanar da atisayen soji tare da ƙawayenta musamman ƙasar China duk da irin matsin lamba da sojojinta ke fuskanta daga yakin da aka kwashe shekara guda ana yi a ƙasar Ukraine inda ta kasa cimma wani gagarumin ci gaba tun daga bazarar bara. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta sanar da cewa jirgin ruwan Rasha Admiral Goskov da jirgin ruwan ƙasar China Nanjing sun shiga atisayen da aka yi a ranakun Alhamis da Juma'a. Jirgin Goshop wanda ke ɗauke da makamai masu linzami samfarin Zikon na zamani na Rasha ya kuma halarci atisayen haɗin gwiwa na sojojin ruwa a watan da ya gabata tare da China da kuma ƙasar Afirka ta Kudu. Labaran to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Burundi ta ayyana dokar ta ɓace kan lafiyar al'umma bayan da aka gano cutar shan inna a jikin wani yaro mai shekaru hudu da wasu yara biyu da suka yi mu'amala da yaron. An gano cutar shan inna wato gano cutar shan inna ita ce ta farko a Burundi cikin shekaru fiye da shekaru 30. Ƙasar na shirin kaddamar da aikin allurar rigakafin da za a yi wa yaran da suka cancanta tun daga jarirai zuwa masu shekara 7. Nan da 'yan makonni za a fara aikin. Baya ga yaran jami'an kiwon lafiya sun gano samfarin cutar shan inna guda 5 a cikin ruwan kwata da aka gwada, lamarin da ya tabbatar da cewa akwai nau'in cutar shan inna da ke yawo a ƙasar. Haka kuma cutar mai saurin yaduwa tana yaduwa ta hanyar gurɓataccen ruwa da abinci ko cuɗanya da masu cutar. An shirya zanga-zanga a Faransa a ƙarshen mako don nuna adawa da sake fasalin tsarin fansho na shugaba Emmanuel Macron. Yayin da shara ta shashen hankula ke ci gaba da zama a titunan birnin Paris biyo bayan wani yajin aiki da masu kwasar shara suka yi. Kwance ta hankali ta fara dawowa a Paris yau Asabar bayan da aka shafa kwanaki biyu ana fama da zanga-zanga dubban mutane a babban birnin na Faransa. 'Yan sanda sun tarwa tsaron jama'a da hayaki mai sa hawaye da barkonan tsohuwa kuma an kama ɗaruruwan mutane. Masu zanga-zangar na ƙoƙarin tursasa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar da su durƙusar da shirin gwamnatin shugaba Macron na Faransa tare da janye ƙarin shekarun ritaya da yake ƙoƙarin yi ba tare da jefa ƙuri'a a majalisar dokokin ƙasar ba. Daga ƙarshe miliyoyin kifaye da suka mutu da waɗanda suka riɓe sun lalata wani yankin kogi a cikin Australia. Lamarin na faruwa ne a daidai lokacin da yankin ke fama da yanayin zafi. Wannan dai shi ne karo na uku da ake fama da mutuwar kifaye a yankin tun shekarar 2018. Wannan karin yana faruwa ne a kogin Darling a garin Menindee. Jami'ai sun ce karancin iskar oxygen da kogin ke fama da shi ne ya haifar da mace-macen kifayen. Akwai matattun kifi kamar yadda kuke gani, in ji Graham McCrab, mazaunin birnin Des da ke faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Faransa. Ana sa ran yanayin sanyi a mako mai zuwa zai karu.
A gaida Sarfila Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla, to kamar yadda kuka ji a farkon shirin,
A yau ne ake gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi a Najeriya, kuma kai tsaye za mu soma da jihar Lagos domin jin halin da ake ciki a cikin wannan rahoto na Babangida Jibril.
Dabban masu zaɓe ne maza da mata suka fito domin kada ƙuransu a birnin Lagos da sauran jihohi da ke kudu maso yammacin Najeriya, musamman bayan jihohin da ake gudanar da zaɓukan gwamnoni da suka hada da jihar Lagos da jihar Ogun da kuma jihar Oyo bayan zaɓukan 'yan majalisun dokoki na jihohi. A jihar Lagos dai gwamna Babajide Sanwo-Olu tare da mai ɗakinsa Ibi Joke sun fito domin kada ƙuri'un nasu tun da sanyin safiya a mazaɓa mai lamba 019 Latif Jakande Avenue da ke anguwan Ikoyi. Gwamna Babajide Sanwo-Olu wanda ke fuskantar kalubalanta daga 'yan takarar jam'iyyar Deba Badebo Rogers Vivo da kuma Abdulaziz Adelira na jam'iyyar PDP ya yaba da yanda ake gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali a birnin na Lagos. Kawo yanzu haka dai sauran 'yan takarar mukaman na gwamnoni da kuma 'yan majalisu suka kada ƙuri'un nasu a mazaɓansu daban-daban, ce kuwa har da zababban shugaban kasa mai jiran garo Bola Ahmed Tinubu wanda ya kada ƙuri'arsa a unguwar Ikeja. Kamar dai zaben shugaban kasa da aka gudanar makonni uku da suka gabata, wannan ma dai an samu jinkiri na jami'an zaɓe a cibiyoyin zaɓe daban-daban, sai dai kuma isowar jami'an zaɓe ke da wuya aka fara tantance masu kada ƙuri'a, kuma tuni ma wasu suka riga suka kada ƙuri'un nasu suka wuce gida ganin cewa babu mutane da dama a cibiyan zaɓe da na zagaya. Ga dai abinda wasu masu kada ƙura suka shaida mani a wasu cibiyan zaɓe da ke unguwar Agege.
A suna Nuhu Safiyanu, a nan mazaɓa na Oduwa Junction.
To ka yi zaɓe?
Na yi zaɓe, alhamdulillah na yi zaɓe.
Kuma babu matsala?
Alhamdulillah babu matsala, gaskiya kamar da aka saba a kodayaushe nan wajen za a zo a yi zaɓe ba hayaniya ba komai. Wasu ma ga suna bari masu da ba yanayin ƙoƙarin zaman lafiya da ke wajen, insha Allah.
Amma kan babu mutane?
Eh to gaskiya ni da kaina da na fito abin ya ɗan ban mamaki, a dai ko kuma in ce ya ban mamaki bai ban mamaki ba, so kowa ya san wannan mutanen garin ba fitowa suke zaɓe ba, mu dai ma muke fitowa. Kuma ka ga wancan na shugaban ƙasa ma haka ya kasance, mu ne ɗin mun zaɓen mu, sai dai wanda muke damun tunanin su ne suke ɗan ba da tsoro, su ne mutanen can Inyamurai. To kuma ga shi wannan karan ba su fito ba sosai ba kamar suka fito wancan karan na zaɓen shugaban ƙasa.
Sunana Halimatu Usman. Na yi ƙuri'ata ba laifi ba matsala a ciki, Allah kuma ita tabbatar mana da alkhairi. Abinda nake so ƴan uwanmu mu fito ƙwanmu da kwarkwatanmu, mu fito mu yi wannan zaben amfanin kanmu ne, ba wai ba amfanin kanmu ba ne. In muka yi kanmu zata kuma mu ringa cewa insha Allah ko menene, ba wai ya kasance mu cin wane ba wane, ko ba haka bane wane sai ya ci wane sai ya ci, a'a ba haka bane.
Ta bangaren jami'an tsaro kuwa lunguna da sakuna na birnin Lagos ɗin akwai jami'an 'yan sanda kai har ma dai da sojoji da ke sintiri, har ila yau akwai jiragen sama da ke shawagi domin sa ido da kuma ba da rahotannin duk inda suka ga alamun tashin-tashina. Har dai lokacin da na aiko da wannan rahoto babu wani alamu na tashin-tashina a birnin na Lagos da kewaye. Babangida Jibril, murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibril. To kamar yadda masu saurare suka sani, an sami ƙorafe-ƙorafe a zaben shugaban ƙasa da aka gudanar makonni uku da suka gabata, musamman dangane da amfani da na'urar tattara sakamakon zaɓe ta BVAS. Hakan ya sa hukumar zaben ƙasar ta INEC ta ce a yanzu ta yi ƙoƙarin shiri domin kaucewa fuskantar irin waɗannan matsalolin, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na musamman da Zainab Babaji ta haɗa mana daga Jos.
Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a Najeriya ita ce ke da alhakin shirya zaɓe da aiwatar da shi bisa yadda dokar Najeriya ta tsara. Hukumar kuma ita ce ke tanadar da dukkan kayayyakin da ake bukata domin gudanar da zaɓe bisa gaskiya da kuma cikin kwanciyar hankali. Gabanin yin zaɓen gwamnoni a jihohi 28 na ƙasar da majalisun dokoki 993, hukumar zaɓen ta ce ta shirya tsaf domin kuwa tuni ta fara raba kayayyakin zaɓe zuwa ƙananan hukumomi don tabbatar da ba a samu jinkiri wajen kai kayan zaɓen a mazaɓu ba, inda ta ƙara da cewa ta horar da turawan zaɓe a matakai daban-daban. Malam Shehu Abdul Baba, shugaban sashen ayyuka na hukumar INEC a jihar Plateau, ya ce a wannan karo sun fara raba kayayyakin aikin ne tun ranar Laraba gabanin zaɓen don kaucewa matsalolin da aka fuskanta a zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya.
Saboda mu tabbatar cewa abin ya kai da wuri, kin san mun samu dan matsala wancan zaben. To shi yasa hukumar zabe ta yi wannan nazari tace mu fara wannan abin yau Laraba kenan ko kuma gobe Alhamis. To saboda su EO su tantance su duba komai da komai ya cika hafi su tasu ji. Mun ga mun gama ba su ballot paper in sun gama tantancewa za mu ba su kuma resource sheet.
Kuma yadda ka fara bayani cewa a wancan karon kun samu matsaloli, a wannan karon wani tabbaci kuke da shi na cewa zai kai kafin ranar zaben?
Eh, to kin ga kamar na daya wancan karon mun ba shi ranar Alhamis ne, yau kuma muna ba shi ranar Laraba. Kuma wannan karon su jam'omu na local government ba su samu lokaci sosai sosai ba, sun duba ba. Kuma yanzu sun samu lokaci, in akwai matsala ko inda ba samu ba, kin ga su gaya muna, mu kuma mu sai mu gaya ma can headquarter din na Abuja duk abin da babu kin ga za a yi da wuri a ba mu kuma mu ba su.
Wasu matsalolin da masu jefa kuri'a suka fuskanta a zaben da ya gabata ya sanya korafe-korafe, amma shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a jihar Plateau Madam Kanen Pam Horo ta ce jama'a ba su karaya ba za su kuma fito don yin zaɓe.
The total number of voters a Plateau State mun san was over 2 million, so yanzu kayan da aka kawo na 2 million ɗin ne kuma ana so a raba shi a yadda a idon kowa inda zai tabbatar cewa ya isa.
Kenan kun gamsu da abinda hukumar zaɓe ta sa domin tabbatar da cewa an raba kayan nan ba tare da wani matsala ba?
Eh, kin san akwai political party agents a nan, kowane carton ana bude ana duba ana kirga.
Waɗansu mutane sun ce ba za ma su fito su yi zaɓen ba. Kun wayar ma jama'a kai domin a fito wannan karon a ci gaba da gudanar da zaɓen?
Mun yi press briefing, mun sake fita cikin jama'a, muna sensitization, muna gaya wa mutane su yi kokari su fito a zo a yi zaɓen nan da su. Abinda duk muke ta gaya musu kenan, kuma haka suna cewa sun gamsu.
Khalid Adam Muhammad da a baya gudanar da zaɓe ya ce suna roƙon hukumar zaben ta gyara kurakuran da ta tafka a zaben da ya gabata, inda ya tabbatar da cewa jama'a sun shirya don fitowa yin zaben.
A matsalolin da muka fuskanta na farko, su kansu jami'an zaben ma ba su zo da wuri ba, domin akwai mazaben da sun kai kusan 10-11 ma duk ba su fara zabe ba, wasu sun kai 12 ma ba su fara zabe ba. Kun ga wannan babban kalubale ne game da mutane, don wasu sun fito tun sassafe suna ta jira ba su karya ba. Sannan kuma akwai matsala wanda su kansu jami'an zaben idan suka zo ba su da kayayyakin aikin nasu bai ishe su ba. Na farko akwai abin da ake mannawa a kowane polling unit, yanda za a rubuta result ko kuma number polling unit din, za su zo da abin sai su ce ba a ba su masking tape ba. Akwai wanda ma sai amfani muka dinga yi ana nemo kunu ana ba su domin a manna shi domin ya zamana kowa ya gane polling unit ɗinsa. Sannan kuma shi kanshi bivas din akwai guraren da an samu matsaltsali sosai, a wasu ba su yi training ba, ba su iya ba, domin akwai polling unit din da agent din party jam'i yune su ne suka karbi bivas din suka yi amfani da shi suka nuna wa su jami'an zaben aiki. To kaga wannan gaskiya a ce za a yi zabe kuma ba a yi training din mutane ba, wannan gaskiya ba karamin kuskure bane da muke so INEC ta duba wannan abin ta gyara tare da gwamnati gaba daya.
Shugaban kungiyar gamayyan kungiyoyin farar hula dake wanzar da zaman lafiya reshen jihar Plateau, Fakim Jacob Choji, ya ba da shawarwari ne kan wasu batutuwa da su masu sa ido suka lura da su don tabbatar da gaskiya da adalci da kaucewa tashin hankalin bayan zabe.
Duk wurin da za a kai an tura masu zabe a kawo moton da zai dauke su ya kai election material, in fact result sheet, ba a kai wani wurare da sauri ba. A hakan har aka jefa kuri'a, aka gama jefa kuri'a, ba a samu an idar da wannan din ba.
Zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki dai yana da muhimmanci sosai a wurin al'umma, saboda kusancinsu da wakilansu da kai tsaye za su gabatar da bukatunsu don aiwatarwa. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa dai ta ce jihohi 8 ne da suka hada da Anambra, Bayelsa, Edo, Ikiti, Imo, Kogi, Ondo da Osun ba za a gudanar da zaben ba, don wa'adin gwamnoninsu ba su cika ba, kuma zaɓuɓɓukan nasu za su gudana ne a lokuta daban-daban. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma bari mu leƙa jihar Kano, inda kai tsaye muna tare da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari.
Alhaji Mahmud, kana tare da mu?
Yawa, Murtala ina tare da ku.
Yawa, to da farko kai mana bayani wani irin yanayi ake ciki dangane da zaben gwamna da kuma 'yan majalisun dokoki a jihar Kano.
kasan zaben gwamna a jihar Kano ya sha bamban da sauran jihohi, musamman yadda aka dumama yanayin siyasar Kano din makonni uku hudu baya da suka wuce, saboda wato giwaye masu karfi suna wato halalar juna ta fuskar zabe. Wannan yasa hukumomin wato masu ruwa da tsaki, musamman hukumomin tsaro, suka daura damala sosai wajen ganin cewa sun yi duk mai yiwuwa domin ganin cewa zaben ya gudana cikin wato limana. Abin da ya fara faruwa shine, duk da cewa abin da na lura da shi mutane ba su fita ba sosai kamar in ka kwatanta da zaben da ya gabata, kuma wato rumfunan zabe kenan, amma kuma sun kasance suna yar zirga-zirgar su. Duk da an ɗauki matakan tsaro, mutane za a ga suna tafiya wannan unguwa daga wannan zuwa wancan wuri, haka yan tsirari saɓanin yadda abin yake a lokutan baya, musamman zaben da ya wuce. Sannan an sami jinkiri a wasu wato mazaɓin ko kuma yankuna na kawo kayan aiki wato na zaɓe ɗin a wasu wurare. Abu na gaba kuma shine a wata mazaɓa ta Gawuna, wacce ita ce mazaɓar da shi ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC kuma mataimakin gwamna na yanzu yake kaɗa ƙuri'a, tunda sanyin safiya da muka je sai muka tarar wato matasa masu yi wa ƙasa hidima a wannan mazaɓa, suna yin wani abu mai kama da jan daga na tarzoma, sun ce ba za su yi zaɓen nan ba ko kuma aikin zaɓen nan ba, tunda ba a biya su kuɗaɗen su na zaɓen shugaban ƙasa ba. Nan dai aka yi ta laliba, daga baya dai aka lallaɓe su, suka yadda za su yi, ba mu san dai yadda ta ƙare ba, amma dai muna tare da su a lokacin suna ta cewa su ba za su je su ɗau kaya ba da sauransu. Daga baya an turo jami'an hukumar zaɓe da ma na tsaro, suka zo suka ba su baki.
To Malam Mahmud, akwai matsalolin da aka fuskanta musamman a zaɓen da ƙorafe-ƙorafen da aka yi a zaɓen shugaban ƙasa da ya gabata, kamar abin da ya shafi amfani da na'ura da sauransu, ya ake ciki, akwai ci gaba ko kuwa ya abin yake?
To babu matsala sosai, ba ta fito ba sosai, illa iya wacce ba za a rasa ba. Kamar yadda na gaya maka, akwai raunin fitowar mutane, kuma abu na biyu shine mata da matasa, yawancin mazaɓu za ka ga su ne suka mamaye wurare ake fita wannan zaɓe ɗin. Sannan akwai kayayyakin masarufi, su ma sun taka rawa, za ka ga kama daga irin har ba da kayan abinci da ma na tufafi, ana ɗan musayan hannu da su, misali a wasu mazaɓu da na kewaya za ka ga ana ba da atamfa, har ba da yadi, su taliya ɗin nan da ma kama da su kuɗi. Sannan an samu hargitsi,
kamar ana ba da su saboda menene ake ba da su? Kamar kyauta ne ko kuwa kamar wani nau'i ne na sayan ƙuri'u kenan?
Za ka iya alaƙanta ne da cewa nau'i ne na sayan ƙuri'u, domin idan za a ce maka nan ne cibiyar kaɗa ƙuri'a, to can kuma gefe za ka ga ana cin wannan kasuwar ana hada-hada. Amma wato ba kasafai za ka iya ganewa me yake faruwa ba, sai ka yi tsam da ranka. Amma a wasu wuraren kuma, kamar a Tamfa da Yadika ɗin, tunda ba waje ruwa ake yi mutane su layi a danƙa musu ba, a fitowa za a yi da ita, daga mutum ya karɓa, ya linke, ya ba wani ajiya, kuma ya tafi zai je cibiyar zaɓe don gwada ƙuri'a. Haka dai abubuwa suka dinga faruwa.
Mahmud, kamar yadda muka gani a rahotannin baya-baya cewa akwai yiwuwar za a samu tashin hankali a jihohi kamar irin jihar Kano a lokacin zaɓe, to yanzu yaya zaɓen yake tafiya?
To tashin hankali irin na zaɓe da zaki ga an fasa akwatuna ko an yi lalata, an hana wato a fara zaɓe, misali musamman zaki ga 'yan siyasa ɗin, musamman wanda suke da ƙarfi, duk inda mutum yake da ƙarfi yakan hana wasu sakewa. Misali wuraren da NNPP take da ƙarfi, zaki ga akwai wuraren da suka hana ma a yi zaɓen, suka tabbatar ba nasu ba ne. Haka zalika idan APC suka ga suna da ƙarfi, akwai wuraren da suke hana mutane ma su shigo in suka tabbatar cewa ba wato su za ka zaɓa ba. Duk an yi irin waɗannan, kuma kin ga waɗannan abubuwa ne wanda za su iya kawo yamuki a shi kansa zaɓen. Kuma yana daga cikin abubuwan da suka sanya ma watakila mutane da ake ganin gama gari masu hankali suka ƙaurace wa cibiyoyin zaɓen. Haka kazalika rahotanni a musamman yankin ƙaramar hukumar Rogo, wannan abin ya fi munana inda aka lalata wato akwatuna masu yawa sosai, kuma duk yana da nasaba da irin wannan karfa-karfan da gwada kwanji da su 'yan takara ko manyan jam'iyyun nan suke yi a tsakaninsu.
To Mahmud, mun gode. To yanzu kuma za mu nufi jihar Rivers da ke kudancin Najeriya, inda Murtala ya tattauna da wakilinmu Lamida Abubakar dangane da yadda zaben yake gudana.
Yawa, ina tare da ku sosai ko Haji Murtala.
Yawa, to me ke faruwa dangane da zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi a wannan yanki da kake?
Ba shakka zaben gwamnoni da 'yan majalisar jiha ya gudana a sassa daban-daban na yankin Niger Delta, musamman a jihar Rivers. Mutane sun fito an tantance su da safe, kuma aka ci gaba da kada ƙuri'a. Sai dai abubuwan da suka biyo baya shi ne, jama'a ba su fito zaben ba kamar zaben shugaban ƙasa da ya gabata a sassa daban-daban, musamman a inda na ziyarta kamar yankin Ahoda da kuma yankin Eleme. Mutane sun fito an tantance su sun kada ƙuri'a. Sannan akwai barazana da ake ta magana a kai ta 'yan bindigar yankin Niger Delta, wanda bayanai suka nuna suna cilasta mu jama'a wato zaben wata jam'iyya wadda su 'yan bindigar ke so. Ba mamaki shine ya kawo misali tsaiko ya zan jama'a ba su fito zaben ba kamar zaben shugaban kasa da ya gabata. Sannan kuma bayan haka akwai wasu 'yan bindiga da bayanai suka nunar sun yi awon gaba da na'urar BBAS wadda ake tantance jama'a. Ko da yake dai kuma na yi magana da mai magana da yawon hukumar zabe wato a jihar ta Rivers, inda suke cewa suna gudanar da bincike. Haka kuma ita ma rundunar 'yan sanda ta jihar Rivers tana gudanar da bincike domin tabbatar da iya abin da ya faru.
Na'am, jihar ta Rivers tana ɗaya daga cikin yankin Niger Delta wanda ake ganin ko kuma ake hasashen watakila akwai matsaloli na tsaro. Shin akwai wani tanadi da kaga cewa jami'an tsaro sun yi watakila don ganin cewa ba a sami tashe-tashen hankula ba a lokacin wannan zaben?
Babu shakka rundunonin tsaro na haɗin gwiwa sun ɗauki matakai inda aka inganta tsaro a sassa daban-daban, musamman a tituna da kuma wuraren da ake bi har a kai ga kada ƙuri'a. An tanadi isasshen tsaro a sassa daban-daban na jihar ta Rivers da ma ɗaukacin yankin na Niger Delta, inda ma bayanai suka nuna a jihar Cross River da ke makwabtaka da ita jihar Rivers ɗin, wasu 'yan bindiga sun yi awon gaba da ɗan takarar mataimakin gwamna na jam'iyyar YPP, wanda tuni rundunar 'yan sandan jihar ta Cross River ta tabbatar da afkuwar lamarin, kuma ta ce ta bar jami'anta domin ganin cewa an ceto shi.
A zaben shugaban kasa da ya gabata an sami matsaloli da kuma korafe-korafe dangane da na'urar tantance masu zaɓe ta VBAS da sauran wasu abubuwan ko kuma kayayyakin aiki. A wannan karon ya ka fahimta ko kuma me ka lura da shi dangane da yadda ake amfani da kayayyakin aikin zaɓe da kuma musamman ita kanta na'urar ta VBAS?
Ba shakka an samu sauyi bisa la'akari da ita wannan na'urar ta VBAS tana aiki wurare daban-daban. Sai dai korafin da aka samu musamman wadanda muka samu muka tattauna da su shine rashin isowar kayan aiki cikin lokaci da ma fara zaɓe, sannan kuma da karanci da aka samu na fitowar jama'a ba kamar zaben shugaban kasa da ya gabata ba.
Na'am, to a gabaki daya watakila ya zaka bayyana yanayin jihar Rivers kasancewar gwamnan jihar a lokacin zaben shugaban kasa dan jam'iyyar PDP ne, amma bai goyi bayan jam'iyyar PDP ba, wanda yasa aka sami takaddama mai zafi tsakanin shi da bangaren PDP da suke da goyon bayan dan takarar shugaban kasa. Ya kake kwatanta watakila kwanciyar hankali ko kuma wani abu makamanci haka a lokacin wannan zabe na gwamna?
Abin da ya faru shine a baya shi gwamna ya samu wuce na jihar Rivers ya bada umarnin cewa mutanen jihar su zaɓi jam'iyya wadda ba ta shiga, wato jam'iyyar PDP da kuma jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Wannan ma ya tada jijiyoyin wuya ga su 'yan jihar, inda suka koka yadda 'yan bindiga ke damun su ba sa bari su zaɓi abin da suke so. To wannan bai rasa nasaba da sakamakon umarnin da shi gwamnan jihar ya bayar na wato a zaɓi jam'iyya biyu a lokaci daya. Ko da yake dai a zaben shugaban kasar da ya gabata ne aka yi, yanzu jam'iyyar PDP da ke mulkin jihar ita ce zai a zaba da kuma ainihin dan majalisar jiha. Wannan al'amari ya tada jijiyoyin wuya kwarai da gaske daga 'yan jihar, kuma ba mamaki shi ne ya yi sanadin rashin fitowar jama'a gudanar da zaɓe bisa kamar yadda aka saba gudanar da zaɓe a sassa daban-daban na yankin na Naija Delta musamman jihar Rivers.
To madalla Lamido, muna godiya kwarai da gaske. To masha Allah, yanzu za mu